sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ma sauraro assalamu alaikum. Barkanku da murshin yau da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Aisha Mu'azz ke tare da Yusuf Aliyu Harinde da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin yau Litinin 4 ga watan Mayu shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da muhimman kanin labarai.
A yau Litinin kasar New Zealand ta bayyana irin nasarar da ta samu da yaki da annobar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara hasashen adadin waɗanda za su mutu. Takun saka da ke tsakanin Amurka da China ya sa kasuwannin hannayen jari cikin rudani.
Tsakanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu kuma, muna da rahoto kan bayanan mace-macen da ake fama da shi a jihar Kano. Haka nan daga kasar Niger za a ji cewa coronavirus ce ta halaka ministan kwadagon Niger Muhammad bin Umar. A yau kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Sannan za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan mai tarin albarka kuma za mu kawo muku falalar azumin watan Ramadan. Amma duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. A yau Litinin kasar New Zealand ta bayyana cewar bata samu mutum ko daya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba, wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Wannan nasara ta zo ne mako daya bayan da kasar ta soma sassauta dokar takeita zirga-zirga da gwamnatin kasar ta kafa na tsawon wata daya don yaki da yaduwar annobar. Tabbas wannan alƙalin ma na yau suna karfafa gwiwa. Amma wannan yanayin shine na farko, a cewar Director General na kiwon lafiyar kasar Ashley Bloomfield. Zahirin sakamakon sai a ƙarshen wannan satin, a lokacin da cutar take bayyana da tsawon lokacin da mutum ke ɗauka kafin su nuna alamun cutar, watan kwanaki 5-6. Ita kuwa Italiya, ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta fi kamari, ta fara shirye-shiryen buɗe al'amura a yau Litinin, inda aka baiwa ma'aikatan kamfanoni da leburori damar komawa bakin aiki. Haka kuma an baiwa mutane damar yin tafiya a kafa da kuma ziyartar 'yan uwansu. Su kuwa gidajen abinci za su dinga sayar da abinci na tafi da gidanka. Kasar ta tabbatar da cewar mutum fiye da 210,000 suka kamu da cutar, inda mutum 29,000 suka mutu. Ko a jiya Lahadi, jami'an kiwon lafiya sun sanar da sababbin mutane da suka mutu mutum 174. Wannan shine adadi mafi karanci cikin watanni biyu. A kasar Spain kuwa an buƙaci mutane da ke shiga motocin haya da su dinga saka takunkumin rufe fuskarsu daga yau Litinin, ranar farko da aka sassauta dokar takeita zirga-zirga, a inda jami'an kiwon lafiya kuma suka bada bayanan cewar mutum 164 sun mutu. An kuma samar da safar rufe fuska miliyan 6 don rabawa kyauta a tashoshin motoci a biranen Madrid, Barcelona, Mallorca, Catalonia da dai sauransu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara hasashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar COVID-19, a yayin da yake alƙawarin ƙarin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar ƙara buɗe al'amura a ƙasar. Za mu iya rasa mutane da za su kai 75,000 ko 80,000 har zuwa 100,000. Wannan mummunan abu ne, Trump ya faɗa a yayin wata ganawa da gidan talabijin na Fox News suka yi da shi a daren jiya Lahadi. A mako da ya gabata ya ce hasashen na baya na cewa kimanin mutum 60,000 zuwa 70,000 ne za su mutu sanadiyar cutar ta coronavirus. A daidai lokacin da majalisar dattawar kasar ke shirin komawa bakin aiki a yau Litinin, Trump ya ce gwamnatin tarayya na iya ribanya kudaden da ta ware na taimakon gaggawa daga biliyan 3. Ya zuwa yanzu kudaden tallafin sun kai ga taimakawa 'yan kasuwa masu ƙananan ƙarfi wanda za su iya ci gaba da kasuwancinsu na samar da kayayyakin aiki ga asibitoci da kuma baiwa 'yan kasar kudade. A cewar Trump, ƙarin taimako na kan hanya. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce zauren majalisarsu zai koma bakin aiki don ci gaba da ɗaukar matakan yaki da annobar COVID-19 da ma wasu ayyukan gaggawa. a baki dai kasar Amurka ma'aikata na daukar shawarwarin jami'an kiwon lafiya na daukar matakan da suka dace a daidai lokacin da suke komawa bakin aiki inda suke ayyukan ban mamaki a cewar McConnell ya kuma kara da cewar za su yi hakan su ma a yau Litinin chatar baki da ta kaure tsakanin Amurka da China akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin hannayen jarin kamfanin Hong Kong Hang Seng ya fadi da kashi 4 cikin 100 yayin da kamfanin Kospi da Kiswell ya fadi da fiye da kashi 2 da rabi cikin 100 a inda hannayen jari a Sydney suka samu riba da ta kusan kashi 1.5 cikin 100 su kuwa kasuwannin Japan China da Thailand ba su bude ba saboda hutu Beijing dai ta sha suka akan rashin bayyana hakikanin gaskiyar lamari na yadda ta tunkari annobar a inda Amurka ke ci gaba da bincike ko kwayar cutar ta fito ne daga wani ɗakin gwaji dake Wuhan inda anan ne aka fara samun bullar cutar a shekarar da ta gabata China dai ta yi watsi da zargin da ake yi na cewar annobar coronavirus ta samu asali ne daga wannan ɗakin gwajin kana baya da cutar daga dabbobi zuwa ga mutane ta fara ba a Wuhan ita kuwa kasuwar hannayen jarin Amurka ta yi kasa ne da kimanin rabin kashi cikin 100
madalla kashin farko na labaran duniyar kenan Yusuf zai dawo da kashin labaran da biyu bayan mun duba rahoton mu na farko yayin da ake samun bayanai masu cin karo da juna game da musabbabin yawan mace-macen mutane a jihar Kano Kwamitin yaki da cutar coronavirus na jihar ya yi ƙarin haske dangane da halin da waɗanda suka kamu da cutar suke ciki bayan an killace su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kafofin labarai na cikin gida sun ruwaito shugaban kwamitin musamman da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa akan yaki da cutar corona a jihar Kano da Nasiru Sani Gwarzo na dangance yawan mace-macen mutane a ƴan kwanakin nan a Kano da wannan cuta ta corona. Sai dai bayan sa'o'i kalilan Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya musanta waɗancan rahotanni yana mai cewa kwamitin su na ƙwararru na ci gaba da aikin bincike game da wannan batu kuma nan ba da jimawa ba zai wallafa rahoton sakamakon bincikensa kokarin da nayi domin samun shi Dr. Nasiru Sani Gwarzo domin ya ƙara fayyacewa jama'a game da waɗannan kalamai da ke karo da juna kan lamarin mace-macen bil'adama a Kano ya ci tura domin kuwa wayoyinsa ba sa shiga kuma na aiki da sakon katta kwana babu amsa yanzu a lokacin da na kammala wannan rahoto to amma da Tijjani Hussaini dake zaman coordinator kwamitin gwamnatin Kano na yaki da cutar corona yayi karin haske dangane da halin da mutanen da suka kamu da cutar suke ciki waɗanda yawan su ya ta sama 400
yawancin mutanen da muka yi admission wato muka kwantar a wannan asibitoci da muke da su yawancin su cikin su za mu ce stable wato ba su da matsala mai yawa yanzu haka mun dauki wasu wanda sanfur din su yake an dauki na farko ya zama ba shi da alamar wannan cuta mun kara daukar da biyu kowane lokaci zuwa yanzu za mu sanar da wanda muka sallama insha Allah idan sanfur din ya kara dawowa daga wajen gwaji
an riga an gaya wa duniya cewa corona har yanzu ba a gano maganin ta ta TB kuma ba ma vaccine ɗinta wato maganin ta na rigakafi abin da mutane suke tambaya su waɗanda ake killace wannan me ake ba su ne har a gano cewa jikin su na sauki ko kuma sun ma warke
ana ba su hada-hadan magani ne a ga wanne ne sai musu magani amma dai babban abin shine ana ba su abin da ake kira supportive care wato abin da zai taimaka musu
a jihar Jigawa kuwa yau ne aka shiga rana ta uku da rufe wasu daga cikin kananan hukumomin jihar saboda kaucewar yaɗuwar cutar corona Dr. Abba Zakari da ke zaman kwamishinan lafiya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar ya yi ƙarin bayani
to ana ba da haɗin kan sosai abu mafi kuma kaga saboda an killace a jama'an nan yanzu kaga mun gano yadda suka yi ma'amala da mutanen nan an sauke temperance to kaga shi ma wata nasara ce shi kwai muna da shinkafa muna da gero muna da mangyaɗa bayan haka ma kuma gamayyar kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya ta ce za ta turo mana kela 95 na kayan abinci kuma bayan haka ita ma gwamnati tana nan tana shi za ta ƙara siyo wani kayan abinci a sake rarrabawa jama'a
akan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jigawa ke killace da almajirai su kimanin 1000 waɗanda gwamnatocin jihohin Kano da Gombe da Nasarawa suka koro. To amma ita jigawan ta ce za ta ci gaba da kula da almajiran sauran jihohin da ke karatu a cikin ta har zuwa lokacin gushewar annobar corona. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Allah ya kyauta. An gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Yanzu ga Yusuf da kashin labaran na biyu.
Mayakan Taliban sun dauki alhakin wani hari da aka kai a sansanin sojin Afghanistan da matattaran bayanan sirri dake lardin Helmand a daren jiya Lahadi, wanda ya sanadiyar mutuwar mutum 7 tare da raunata fiye da dozin, a cewar wata majiyar tsaro. Jami'an Afghanistan sun tabbatar da kai harin, wanda ya hada da mai magana da yawun gwamnan Helmand Umar Zawak, wanda ya ce waɗanda suka jikkata ba su da yawa. Ma'aikatar tsaron Afghanistan din dai ta ce mutum ɗaya ne ya samu rauni. Majiya da ta buƙaci a sakai suna ta ce wani sansanin da ke lardin Grishk shi ma an ɗaiɗaita shi. Kwamishinan 'yan sanda na yankin Ismail Falwag ya ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ne da ke cikin wata mota ƙirar Mazda ya tada bom ɗin a bakin ƙofar shiga wajen. Sansanin da ke kan hanyar zuwa Kandahar na da tazar kilomita 120 daga yankin arewacin birnin Lashgarh, inda jami'an tsaro masu lura da babban hanya suke zaune. A wata sanarwa da kungiyar Taliban ta fitar na daukar alhakin, ta ce na ramuwar gayya ne saboda ci gaba da sabawa yarjejeniyar da aka cimma da Amurka da kungiyar ta Taliban a watan Fabrairu a birnin Doha, kana da kai hari ga fararen hula a yankunan da Taliban ke rike da ikon su. Kotun kolin kasar Israel za ta yi wani zama na biyu a yau Litinin domin fara sauraron kara da aka shigar jiya Lahadi akan yunkurin Firaministan kasar Benjamin Netanyahu na nada mukamin gwamnati bayan an same shi da mummunan laifi. Kotun mai alkalai 11 za su duba yiwuwar ko za a amincewa dan siyasar ya nada mukamin gwamnati a irin wannan yanayi, duk kuwa da cewar tsarin dokokin kasar Isra'ila bai ce komi akan haka ba. A farkon wannan shekarar ne dai wata kotu a kasar ta tabbatar wa Netanyahu da aikata laifuffuka da suka hada da cin amana, zamba da kuma karbar cin hanci, wanda shi kuwa ya musanta aikata ba daidai ba. Idan kotun ta yanke hukuncin cewar Netanyahu bai cancanci zama firaminista ba, to ba mamaki a sake gudanar da zabe a kasar na hudu a jere cikin watanni 12. Netanyahu dai ya rattaba hannu akan yarjejeniyar gwamnatin gamayya da abokin hamayyarsa Benny Gantz a watan jiya bayan zagaye na uku da ba a kammala ba na zaben 'yan majalisun kasar. Karkashin yarjejeniyar, Netanyahu zai zauna a matsayin firaminista na tsawon watanni 18, shi kuma Gantz ya karba har na tsawon watanni 18.
Gaida Yusuf zai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan sauran rahotannin mu. Hukumomin kasar Niger sun tabbatar da cewa cutar coronavirus ce ta yi sanadiyar mutuwar ministan kwadagon kasar kuma shugaban jam'iyyar PSD Basira Muhammad bin Umar, wanda ya rasu a yammacin jiya Lahadi a babban asibitin Hospital General de Reference da ke birnin Yamai. Sulemu Mune Barma na da ƙarin bayani.
Rasuwar ministan kwadago Ben Omar Mohammed wacce ta zo jama'a da bazata ta matukar girgiza lokacin 'yan Nijar waɗanda a fili suke nuna juyayi akan wannan al'amari da suke kira babban rashi saboda kyawawan halayen wannan fitaccen ɗan siyasa a bakan aikinsa a gwamnatance irin su ministan watsa labarai Salisu Muhammad Habi na yi wa marigayin kyakkyawar shaida.
Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya dauki rayuwa Mohammed Ben Omar. Shi dai ban abu guda na mishina. Mutum ne wanda bai da dogon surutu da yawa, amma in ya fara magana to abinda duk an gaskiya zai faɗi. Ba mutum ne mai wani boye-boye ba, ko mutum ne wanda har da biyayya, wanda kuma har da magana guda tsayayya bisa ga abinda ya tabbatar da shi an na kwarai gare. Ko da mutane ba su yin daɗi zai faɗa musu gaskiya, sun mu je muna zama tare cikin gwamnati, amma akwai wani da jani ba ta mone rai. Duk irin magana da kai ya zo to ba ta daɗi, Ben Omar na hankulin. Dan ku shi kasa da kai ne ya nuna kingin bukin ciki ne. Musu ga na bude shi a Niger, musu ga mutuwa Muhammad Ben Omar.
Haka su kuma mataimakansa a jam'iyyar PSD Basira sun yaba da dattakon shugaban su marigayi Muhammad Ben Omar saboda a cewar su baya gajiya da bayo makusantansa shawarwari akan zamantakewa. Hashiya Zainabu Baje ita ce shugabar matan PSD Basira.
Allah duk abin da yayi daidai ne, amma matoshi babbar shi ne garin PSD Basira, babbar shi ne da sami din shi dangin shi kuma babbar shi ne ga kasar ta Niger gaba ɗaya. Wallahi kasa ta yi babbar shi.
Me zaki iya tunawa daga shi marigayi Ben Omar a lokacin da yake raye?
Lokacin da yake raye kullum sai ya ce mana ku bar girman kai, ya ce mana girman kai rawanin tsiyani, kuma ya ce mana in ka duka mu wada ba wannan zai hana ka tashi da tsawonka. Kullum ana renew ga jawabin da yake bamu, kuma ya ce ko ne take yi duniya ta bi hanyar Allah, ta bi dokokin Allah, ya ce mata ka so duniya kaman ba ka mutuwa, ka ji tsoron Allah kamar yanzu za ka mutu. Wallahi kalamomin shi kenan da aka tsara rene a tsare bai gaya mana haka nan ba. Mutum ne mai son mutane.
Ministan cikin gida Bazum Muhammad da ke matsayin dan uwa na jini ga Ben Omar Muhammad da na kira ta waya ya tabbatar min da cewa marigayin ya yi fama ne da cutar coronavirus kafin rayuwar halinsa, sai dai bai so mu yi wata doguwar hira da shi ba sakamakon alhinin wannan rashi. A yau Litinin ne aka yi jana'izar sa a babbar asibitin Yamai cikin yanayin mutunta matakan dakile yaduwar cutar COVID-19. Ya kuma samu gaisuwar ban girma daga shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da mambobin gwamnati kafin a yi masa lakiya zuwa makabartar Yantala dan asalin karkarar Gure ta yankin Zandar. Minista Ben Omar Muhammad malamin tarihi ne da kimiyyar geography, ya rasu yana da shekaru 55 a duniya, sannan ya bar mata guda da 'ya'ya shida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah ya ji kan magabatan mu ya kuma kyautata ta mu ƙarshen. An gaida Sule Mumuni Barma. Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe guda, Yusuf ya shigo ya gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda ya shirya kuma zai gabatar. Ai sauraro lafiya.
Ilimi garkuwa dan adam
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne akan wasu hanyoyi da masana ke ganin za a iya amfani da su wajen inganta ilimi da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a tsakanin matasa. Masanan sun gabatar da kasidu da dama a wani taro da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Madina Dauda ta halarci taron, ta kuma haɗa mana rahoto na musamman.
A yayin da wasu ke ganin samar da kayan more rayuwa da baiwa matasa ayyukan yi zai iya rage ta'addanci, ƙwararru a fannin zamantakewa da kuma ƙungiyar marubuta adabi a Najeriya wacce aka fi sani da Association of Nigerian Authors na ganin yin amfani da adabi ko rubutattun waƙoƙi da wasannin kwaikwayo da waƙe-waƙe na iya canza tunanin matasa daga tsatsauran ra'ayin ta'addanci zuwa na zaman lumana da haƙuri da yanayin rayuwa. A wani taron faɗakarwa da ƙungiyar ta yi a Abuja, shugaban tsare-tsaren ƙungiyar marubuta adabi Richard Ali ya yi ƙarin haske.
Problem din ne shine tunanin mutane. Ko mutum din ko shi insurgent ne ko mutum da shi ya ce ba zai yarda da kai ba, so gara a samu inda za a yi magana da shi, inda za a yi convincing din shi, so say the use of rubutu, literature, wasa irin wannan, so that zai duba ya bincika ya gan cewa wannan da na gan kaman shi dan adawa na ne, yanzu na gan wannan a cikin wasan nan, na gan a wannan film din nan, so ni ma zan dan gyara hanya na, in gyara kaina in fara wani abu inda ya kamata da za a yi zaman lafiya.
Bincike ya nuna cewa mutane miliyan 30 ne kawai ke dan tabuka karatun adabi a Najeriya. Ta yaya wannan yunkuri da kungiyar marubuta adabi ta kasa ke yi zai yi tasiri wajen sauya tunanin matasa domin a karfafa yanayin tsaro? Shugaban cibiyar White Ink Janar Sale Bala Mai Murabus ya yi tsokaci.
Shawo masu matsanantan ra'ayi akan hanyar ta'addanci musamman yanda ya shafe mu a arewa, da za mu tuna cewa fa ilimi shine matashi na komai, saboda haka idan ba mun fuskanci hanyar ilmantar da ƴaƴanmu da kuma matasan mu ba muna cikin mugun hatsari saboda shi harkar ta'addanci waje ne da mutane masu tsananin ra'ayi ke satan zutuka da kwakwalwan mutanen mu wanda ko idan ba mutun yana da wayewan kai ba ta wajen ilimi da kuma mutun zai iya zama yayi karance-karance ko kuma ya saurari wasu abubuwa da ake faɗi na fannin duniya daban-daban sai ka tarar cewa shi jahilci shi kansa cuta ne shi kansa babban rauni ne saboda haka sani ba kawai dai sani wannan na harkar abinda kaji ba abinda zaka iya karantawa da kanka kai amfani da kwakwalwarka wanda hanyar koyarwa shine fa mafita a gare mu gaba daya
ta yaya malama daga jami'ar jihar Nasarawa Dr. Lantana Ahmed ke ganin zai amfani da wannan fanni domin rage aƙidar tsatsauran ra'ayi ga nazarin da ta yi
abinda na gani za a fara yi tunda an riga an manta da wayansu al'adun mu da yawa shine a fara da yara yara na makaranta kanana kamun a zo kowane cikin curriculum na yara na makaranta ko syllabus a sa wasan kwaikwayo a ciki a nuna musu meye al'adunmu da aka mammanta da su da ɗin labarin da ake bara kamar da kakanninmu suke ba mu labarai da daddare
tatsuniyoyi
da daddare a dawo da su yaran nan su iya ganewa to da kannan in suka gane al'adunmu za su iya ci gaba su ma su koya wa ƴansu su koya iya ƴaƴansu da har a ci gaba da adabin kuma ya rage abin da yake faruwa ta'addanci din nan amma yanzu muna da aiki a gaba
kamar wani irin aiki kenan
saboda yaranmu so da yawa daga talabijin sai wasan turawa da bamu duk irin gadadin nan duk ba a yi saboda haka dole ne mu da kanmu da iyaye da kakanni mu yi kokari mu jawo yaran nan su gane inda muka fito inda za mu je maimako a bar su kawai kasa kallon talabijin ko computer daga safe har yamma ko kuma da telefon din su suna waya kullum ana musu magana ma ba sa ji suna cin abinci suna duba waya to irin wayannan dole ne mu ne zamu iya taimaka in zamu iya a fara yaki ne sosai
kina ganin zai tasiri ko wannan yunkuri
wallahi zai yi inda muka tashi tsaye amma sai an tashi tsaye dan abin yayi nisa yara muna koya musu yanzu abin da suke so su ji hip hop ko wannan ko rawa yara ɗan primary su haka suna wakan abin da baza ka taba kai ma da ka girma da abin da baka taba ji ba saboda haka muna da aiki mu ne iyaye da jami'in da kakanni duka muna da aiki da malaman makarantu reorientation canza tunani muna da aiki
baka ganin kaman zai buƙaci kila taimako daga wasu ƙasashe da suka riga suka ci gaba
ko da ke muna son taimako amma ba irin taimakon da zai danna namu al'adun ba
to taimakon mai kuɗi ko kuma basira ko kuma wayarwa ko kuma mai wani irin taimako
basira ko da wayarwa kuɗi so da yawa ka ba su kuɗi sai dai ko su je su ƙara mata ko kuma su yi wani abu da shi
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata a yau yanzu a madadin abokan aikin namu da suka taya ni hada shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia muna muku fatar a sharuwa lafiya peace salam
mara ilimin fako hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane
kan gangai da Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi daga shirin ilimi sai kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
jama'a assalamu alaikum sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir yace duk ranar 3 ga watan Mayu rana ce ta ƴan jaridin duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware musu saboda haka muna jinjina daukacin ƴan jaridin duniya musamman a wannan lokaci da suke gudanar da aikinsu cikin mawuyacin hali kuma ba shakka aikin jarida aiki ne da ya kunshi sadaukar da kai da kuma lokaci sako na gaba ya fito daga Abban Bini Bazguru yace salam biyoye Hausa dan Allah ku bani dama da ni kira ga ƴan kasuwar mu da cewa Allah shi wa Annabi sai na ƙara farashin kaya irin wannan lokaci na azumi. Sako daga Babandi Mamman Bande da Magaram yace salam biyo ya Hausa. Al'ummar duniya mu ji tsoron Allah mu koma gare shi mu duba wannan ƙwayar cuta da ido baya iya ganin ta ta gagari duniya baki daya. Sako daga Shehu Adamu Rajab yace muna taya daukacin ƴan jaridin duniya muna ranarsu da ta gudana jiya Lahadi. Ta fatan za a daina cin zarafin su domin dai ba su kamace duk wani nau'i na cin zarafi ba, kasancewa su ne idanu kuma kunnuwan al'umma masu ji da gani su sanar da al'ummar halin da duniya ke ciki. Sai sako daga Kabiru Janye Kware a Najeriya yake sassauta dokar da ta takaita zirga-zirga a birnin Abuja da kuma jihohin Lagos da Ogun a Najeriya. Gaskiya wannan yayi daidai, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar da ƙasar mu take ciki na COVID-19. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya. Suka ce muna taya ƴan jaridu murnar ganin ranar ƴan jarida ta duniya. Muna so mu yi amfani da wannan dama wajen jinjinawa ƴan jarida a ƙoƙarinsu na ganin sun faɗakar da jama'a hanyoyin da za su bi su kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus. Da fatan hukumomi za su ba su cikakken kariya yayin gudanar da ayyukansu.
Madalla bayan wannan kuma sai falalar azumin watan Ramadan.
Zuwana tijani balakala rami sakon farko Ramadanin na bana ba idan Ramadanin da ya wuce bane, mutane suna cikin matsala istighfari da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama da gyara zuciya shine a gaban mutane, ba gwamna ya ce ko shugaban kasa ko kansila ko wani ba, mu koma gurin Allah kofarsa mu tsaya zai mana komai mu manya tawakkala Allah fa hasbu. Sakon na biyu, duniya ta riga ta kama wuta yanzu sai inda ba a rasa ba, kowace kujera yanzu ta mulki ta zama abar tausayi wanda yake kanta bai san yadda zai kare da ita ba. Ina tabbatarwa da ƴan uwa musulmi cewa nan gaba sai an kira mutum an ce ga mukami, wallahi yace baya so. Ƴan uwa musulmi da yawa wasu daga ciki sun yi wasa da alqur'ani wajen karbar madafar iko, sun dau alqur'ani sun rantsa da girman Allah, sun karya alƙawari sun ci amana sun yi ƙarya. Shi yasa da tsadar kaya da cututtuka da rashin kwanciyar hankali da tsoro da Allah ya sako mana da shi, yanzu kana tafiya tsoro, kana ɗakin ka tsoro, kai kaɗai kana tsaye tsoro, wallahi sai mun dawo ga Allah mun gyara zuciyarmu da istighfari da salatin manzon Allah da kyawawan halaye. Saboda haka wajibi ƴan kasuwa su ji tsoron Allah, su yi ƙasa ƙasa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su. Ƴan uwa abokan zama idan Kirsimeti ta zo suna sassauta kaya kowa ya samu. Mu kuma idan azumin Ramadan ya zo, mai a haɗa mai kyau da mara kyau, gero a haɗa ribabbe da mai kyau, shinkafa a bude a kwashe rubin kwano ko kwano daya, masara ko dawa ko wani abu a cire a dinga ɗebewa sukari haka, a ji tsoron Allah. In mutum ya ci gaba da yin wannan a cikin wata, mutane suna ma Allah isa ko kuma ba su sani ba ya cuce su, wallahi ya karɓi rabon wuta. Duk abin da zai da umrarsa da haji na labbaika Allahumma labbaika haji da umra, Allah na ce masa wallahi la labbaika wala sa'adai.
To kafin mu yi sallama da ku, ga Yusuf ya dawo da labarai amma fa a taƙaice.
Yayin jinin kafar New Zealand ta bayyana cewar bata sami mutum ko ɗaya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba, wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara a hasashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar COVID-19, a yayin da yake alƙawarin ƙarin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar buɗe al'amura a ƙasar. Cacar baki da ta kaure tsakanin Amurka da China akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin. Kotun kolin Isra'ila za ta zama na biyu a yau Litinin don fara sauraron ƙara da aka shigar jiya Lahadi akan yunkurin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu na naɗa mukamin gwamnati bayan an same shi da mummunan laifi.
Sannan za mu yi sallama da ku masu sauraro, sai kuma zuwa can anjima bayan ƙaruwa mu sake dawowa da shirinmu na dare. yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jill Levels Question da ta daidaita mana sauti da injiniyan da ya sada mu da ku da kuma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙara sauri lafiya. Ma'assalam. To yanzu kuma sai a dakaci shirin matasa shirin yau da gobe.
Yo, yo, baby, yeah, I'm ready to get on my time.